This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 20 26 31 42 da kuma 61 daga nan birnin Washington DC. Ana kuma iya kama mu a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma a kama mu a duk lokacin da ake bukata ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Usman Kabara ne tare da Maryam Dauda muka sake dawa a wannan dare, wanda kuma muna fata kun wani lafiya. Me masana sirrin ayyuka suke faɗa ne musamman ayyukan al'umma game da mukamin gwamnatoci da mai jiran gado ko kuma gwamnatin da take jiran gado za ta nada musamman ma ta fuskar cancanta ko kuma alfarmar siyasa.
Wayannan mukamai wajen ci gaban kasa da kuma al'ummar kasa. Ga al'ummar kasa, idan yau aka ce an kawo wanda yake a bai cancanta ba.
To, wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari shi kuma ya jiyo mana shin mai gwamna Sula Lamido da gwamnan da zai sauka zai shiga suke fada.
Lokacin da aka zaɓe na, aka zaɓe da PDP da zama gwamna. Yanzu an zaɓi gwamnan APC. Na magana shi ne mulkin da zai yi ba mulkin ba ne mulkin ƴanci kawai ne a yanzu. Zaɓe hanya ce kawai ta hawan nan a manan mulkin.
To, kar a manta, za mu buɗe layin wayoyi domin faɗa mana ra'ayoyinku musamman in an jima game da Boko Haram da ake tunanin an ci galabarsu, amma kuma sai abin yake neman ya ci tura domin jiya sun kai hari a Maiduguri. Yanzu ga cikakkun labarai.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaba Obama ya ba shugabannin kasashen yankin Gulf bayanan tattaunawar da suka yi dangane da shirin makaman nukiliyar Iran wadda aka yi yau Alhamis a wajen hutawa da ake kira Camp David Retreat a nan birnin Washington. An yi ganawar ne da nufin duba yiwuwar kulla yarjejeniya da Tehran. Yarjejeniyar dai ana son a kulla ta ne da nufin hana Iran kera makaman nukiliya. Duk da dai Tehran din ta ce shirin makamanta na nukiliya na zaman lafiya ne. Bayan haka kuma ganawar ta wato ta yau ta maida hankali akan wasu batutuwan kasashen gabas ta tsakiya, ciki har da yakin da ake yi a Iraki, Siriya, Yemen da Libya. Jiya Laraba a fadar White House, Mr. Obama ya ce tattaunawar ta zo ne a lokacin da ya kira mai cike da kalubale a yankin na kasashen Gulf. Mataimakin mai ba shugaban shawara akan harkokin tsaro, Mr. Ben Rhodes, ya fadawa alhurar jiya Laraba cewa ɗaya daga cikin makasudin taron shine duba ƙarfin soja da kuma hanyoyin da ƙasashen na yankin Gulf za su yi aiki tare har ma da Amurka.
Bangarorin sojojin ƙasar Burundi sun fafata akan mallakar ikon babban birnin ƙasar, wato Bujumbura, a yau Alhamis, kwana kaɗan ko kuma kwana ɗaya bayan wani babban jami'in sojan ƙasar ya yi yunkurin hamɓarar da gwamnatin ƙasar yayin da shugaban ƙasar ke wata ƙasa. An gwabza mummunan faɗa a yau Alhamis a kewayen gidan rediyo da talabijin na ƙasar, yayin da dakarun da ke goyon bayan juyin mulkin ke ƙoƙarin ƙwacewa daga wurin sojojin da ke goyon bayan shugaba Pierre Nkurunziza. Wakilin muryar Amurka Gabi Joslo da ke Bujumbura yanzu haka ya ce ya ga gawar wani soja a kusa da ginin gidan rediyon da na talabijin. Harbe-harben bindigar dai sun nutsu yanzu a halin da ake ciki sa'o'i kaɗan da aka kwashe ana tafka fada na niyyar kwatar gidan rediyon, wanda kuma shi su sojojin da ke goyon bayan Nkurunziza suka hana hakan ta yiwu. Wani Zeno da Beneze ya fadawa sashen Afirka na tsakiya a nan muryar Amurka cewa magoya bayan shugaban kasar su suke rike da ikon gidan rediyon da na talabijin din, kuma masu goyon bayan juyin mulkin sun bar wajen. Gidan rediyon dai wanda a da aka rufe ya bayyana ya yi minti 90 yana watsa labarai, wanda kuma masu saurare suka ce ba su ji komai ba sai wake-wake. An dai rufe gidan rediyon ne bayan da ya gabatar da sakon shugaban kasa Nkurunziza, wanda ya ce shi ne har yanzu yake mulkin kasar.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ne kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin farmakin da aka kwashe sa'o'i da dama ana yi a wani gidan saukar baƙi da ke babban birnin Afghanistan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar farar hula 14, ciki har da baƙi daga ƙasashen ƙetare. Shugaban 'yan sandan yankin mai suna Abdulrahman ya faɗi cewa an fara harin ne a daren jiya Laraba lokacin da wasu 'yan bindiga suka fara harbi a otel ɗin Park Palace a lokacin da ake wata liyafa wa baki. Sa'o'i biyar bayan hakan 'yan sandan suka kashe mahara guda uku. Ofishin jakadancin Amurka ya faɗi cewa akwai ba Amurka ɗaya da ya rasa ransa a harin, haka kuma jami'an Indiya su ma sun ce 'yan ƙasar su huɗu ne aka kashe. Sanarwar 'yan Taliban ɗin ta ce 'yan bindigar sun auna wajen liyafar ne saboda kasancewa Amurkawa wajen, kuma ɗan ƙuna baƙin wake ɗaya ne tak ɗauke da makamai masu sarrafa kansu ya kai farmakin. Ofishin bada taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kashe farar hular yayin da ta lura da cewa cikin watanni hudun wannan shekarar farar hula kusan 3,000 ne suka jikkata, kuma shi ne adadi mafi yawa da aka taɓa gani a ƙasar.
To, kun saurari labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bari mu fara da Comrade Shehu Muhammad na kungiyar Kwadugu ta Najeriya, kuma shugaban kungiyar masu sana'o'in hannu ta TUC da ke Kaduna, wato Trade Union Congress, wanda kuma ya faɗa mana shin menene muhimmancin wa'annan rarraba mukaman siyasa, mun kuma tambaye shi musamman ga gwamnati mai jiran gado.
Wa'annan mukamai wajen ci gaban ƙasa ga kuma al'ummar ƙasa. Ga al'ummar ƙasa, idan yau aka ce an kawo wanda yake bai cancanta ba, to yana shafan yawanci aikin da zai yi da kuma gudunmawar da zai bada. Yana da mahimmanci kwarai da gaske a samu mutane wanda yake na farko suna tare da jama'arsu, na biyu kuma suna da zaman ba da gudunmawarsu wajen ci gaban ƙasa, na uku ya zama da cewa sun san aikin da za a ba su su yi.
Mukaman da za a raba a siyasa, shin ya kamata ne a ba wa waɗanda suka yi majam'iyya aiki, waɗanda za a ce ai da su kila aka yakin neman zaɓe da makamantansu, yaya za a saka musu? Yaya ya kamata abin ya kasance rabon mukamai da ɓangarori daban-daban na Najeriya a matakin jiha da tarayya duka gabaɗaya?
Duk wanda ya samu kansa cikin wannan yana da buƙatar zama ya yi nazari. Ɓangarorin guda biyu duka abin dubawa ne. Idan ka tauye ɗaya wajen tsara da ɗaya daga cikin ɓangarorin, to ba za ka sami yadda kake so ba. Idan ka ce magana siyasa ne, 'yan siyasa su suke fito da jama'a da 'yan takara da goyon baya da shige fice da faɗi tashi duka, 'yan siyasa suna ba da gudunma sosai. Idan aka ce adi wani yana da hali ya kashe bakudan kuɗi wajen taimakawa wa wani don ya tsaya takara, ya kuma tsaya Allah ya bashi nasara ya ci, saboda haka bai kamata a ce an jefar da shi ba, saboda haka ya kamata a shiga wata tafiya da shi. Za ka ga wannan an ɗauko wani mukami muhimmi an ce to ba da ɓangaren shi. Yawanci ma za ka ga shi zai tsaya ya tunanin wane ne ma zai ɗauko ya sa. In kai ɗauki na cancanta ne, a halin da muke ciki a Najeriya, mun fi buƙatan a samu cancanta a bisa ramako na kamfen da aka yi na siyasa.
To, misali kamar Janar Muhammadu Buhari, kun samu labari da aka ce an kai takarda da sunayen waɗanda suke son su samu mukamai, misali daga jihohi, an ce ya ce ba zai karɓi wannan ba. Kun samu wannan labari?
Mun samu wannan labari, ƙwarai da gaske. Mu mun yi farin ciki da haka, domin a yanzu ne muka san cewa an sa tuba na shugabanci, shugabancin da za a samu ci gaba a ƙasa. Yanda shi a zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ya yi, shi ne hanya ta farko ta kawo ci gaba a lamuran Najeriya.
Shin maganar mukamman nan na Najeriya yaya kamata su kasance ne? Kar ka manta akwai ɓangaren kudu, akwai arewaci, akwai tsakiyar Najeriya, akwai ɓangarori daban-daban.
Wannan cancantar da ake magana shi akwai shi a ko'ina. Duk jihohin Najeriya akwai wannan cancantar. To, duk inda ka sa hannu za ka zaƙulo wanda ya cancanta ya riƙe mukami kaza. Ɓangaren shugaban ƙasa tun ma daga shigowa, shugaban ƙasa daga arewa, an ɗauko mataimakin shi daga kudu. Tun daga nan an fara samun daidaituwa a siyasance ma kenan.
To, mun gode kwarai da wannan rahoto, sai kuma mu ce to Shehu muna godiya sosai. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya gana da ku, kuma ya samo mana wannan rahoto na game da yadda gwamnoni masu shiga da masu fita, wato a jihar Jigawa kenan, sun lamido da wanda zai gaje shi suke ji game da mulkin jihar tasu ta Jigawa.
Alhaji Sule Lamido, wanda ya karbi ragamar mulkin jihar a ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2007, kuma zai kammala wa'adinsa na shekaru 8 a ranar 29 ga wannan wata na Mayu, ya ce
zabe aka yi jami'ar ci, irin ka zabi na hawa lokacin da ke zabe na aka zabe na PDP da zama gwamna yanzu an zabi gwamnan APC na magana shine mulkin da zai yi ba mulkin bane mulkin yanci ga wani a yanzu zabe hanya ce kawai ta wannan amanan mulkin to idan ka hauka zaben to kuma mulkin dake na jama'a ne yanci gawa saboda haka yanzu a gwamnan yanzu shine jigace ce APC sa ce PDP sa magana shine alƙiblar su ga baki ɗaya kamar da aikin zai ga baki shine yanci gawa zai yi in kuna yanci gawa zai yi ashe duk yanci gawa kamata ce ya ba su haɗin kai yi musu addu'a don mukan shine idan sun gaza azabar tana kan yanci gawa idan wani mulki ya kasa azabar a wannan azabar gaza din wata kan yanci gawa saboda haka kamata a yi musu addu'a din domin shine in sun gaza mun shiga uku a yi musu addu'a Allah ya sa su ma su miƙe su abin da ya kamata wanda ƙara kawo arzikin yanci gawa ta ƙara kwarjini ta ƙara suna ta ƙara zaman lafiya to wannan shine buri wannan shine mulki don mulkin da ake shine na jigawa ake yi ita ce APC mu a yanzu ita ce PDP mu a yanzu ita ce komin mu a yanzu
haka kuma gwamna Lami ɗaya bayyana sakonsa ga yan jigawa tare da jaddada fatan yadda yake muradin jigawa ta ci gaba da kasancewa
sakon ga yan jigawa shine sun ban dama shekara takwas na shugabance su ba akan na kowa ba a'a akan matsayin haka Allah ya kaddara kuma saban da goyen bayan su saboda haka shekaran takwas din nan ni da su mun yi aiki ni da su mun yi kishin jigawa ni da su mun yi aikin da yake Allah ya gudunmuwa jigar ta zama lafiya kalau ta yi kwarjini ta yi suna na gode musu fatana shine abinda aka yi ma wannan gwamnati shi ma su yi sabon mulkin da zai zo a wannan abu don magana shine mulkin jigawa muke so da zaman lafiya jigawa da arzikin jigawa shine gaba fatana shine a ce duk jigawa a kowane ƙauye ina kusa wannan tarki a ce kowane ƙauye ta cin baya mutuwa har daga nan har illa masha Allah kowane ƙauye akwai wuta ta nan tana cin kowane ƙauye akwai ruwa ba san hada kudi a masallaci a da hula ba kowane ƙauye akwai somo ana gyara shi kowane ƙauye akwai hanya kamar hanya zuwa hanya kwari ƙauyen kudu zuwa kake zuwa cikin minti goma zuwa birnin kudu kowane ƙauye akwai ni'imar da yake an kafa a yanzu a wannan izinin ta tabbata shine burina shine ko sakona saboda haka dukkan mun da kina mun nau'in ne ba ga hidin duk sheka a ƙara ginawa a kansa
Alhaji Sallami da kenan gwamnatin jihar Jigawa tuni dai sabon gwamnatin jihar Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ya tabbatar da cewa gwamnatin sa za ta dora daga inda gwamna Lami ya tsaya musamman ayyukan da ba a kai ga kammala su ba
dole a ci gaba da abin da aka fara saboda kudin jiga aka sa aka fara su babu hujja na ce dan wani ya fara abu kai ka zo ka soke ai asarar abin da aka yi ba daidai bane
aka zalika Alhaji Badar Abubakar ya ja kunnan masu tunanin yin tamore bayan kafa gwamnati ko aƙidar bita da kulle wajen tafiyar da harkokin gwamnati
kowa ya sani ya san babu wanda zai sani in zalunci mutane ko a ci dunduniyar mutane da ni kuma na tabbatar duk ma wanda ya shigo da wannan niyyar zai ga cewa ba za ta samu ba
Alhaji Muhammad Badar Abubakar kenan gwamnan jigawa mai jiran gado Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga jigawa a Najeriya
to har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan cikin birnin Washington DC yanzu kuma sai a shirin buga mana waya sannan kuma za ku faɗa mana ra'ayoyinku ne game da yadda ake zaton cewa an ci galaba akan Boko Haram sai kuma gashi jiya an kai hari a cikin garin Maiduguri shin menene ra'ayoyinku akan wannan labar da za a buga mana ita ce alamar tarawa sai a sa 1 sai 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202 205 2655
To kira mu na farko daga jihar Kwara ne. To wane ne a Kwara?
Assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dina mai Bulaus kala kala ne sifa Kwara daga Kwara a Najeriya.
Wa alaikum assalam Bello.
Idan muka duba gaskiya wannan gwamnati ta Jonathan gaskiya ba wani ba da gaskiya suke yi ba dai idan muka duba irin kokarin da ake kyawai a sojojin Najeriya suna yi na ganin cewa an fatattaki yan Boko Haram sai gashi an kai harare musamman ma a jiya da suka yi kokarin shiga cikin Maiduguri to gaskiya idan muka duba idan har da gaskiya ake kaga ba yiwuwa a ce akai irin wannan hali a Maiduguri. Da haka muna kira ga wannan gwamnati kayan adalci kare da su jajirce su ga cewa an kawar da wa'annan Boko Haram.
To muna godiya da ra'ayinka. Bari mu tafi jihar Kaduna daga wurin Bello. Bari mu je Kaduna. Hello.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Malam Usman Kabara, barka da warhaka.
To barka ka dai da muke magana.
Sunana Muhammad Sani Rigacikun daga Kaduna, Najeriya.
To Muhammad Sani Rigacikun, barka da warhaka.
To alhamdulillah, mu dai abin da zamu ce dangane da al'amarin da ya shafi wannan Boko Haram a Maiduguri, kaga da dai akan ta maganganun cewa gashi abin an samu sauki sosai. So kuma sai gashi jiya mun samu labarin cewa an ƙara kai harahar a cikin babban birnin Maiduguri. So kaga abu ne wanda yake da ya kamata a ce gaskiya gwamnati ta ƙara zage dantse dangane da an kawo karshen wannan dambarwa. Sannan su kansu sojojin in suna da buƙatar waɗansu kayayyaki ne na aiki, to gwamnati ke ƙoƙari ta ƙara inganta su domin al'amarin ya zamanto ya zo ƙarke a wannan ƙasa ta mu Najeriya baki ɗaya. Na gode, a tashi lafiya. Muhammad Sani Rigacikun, Kaduna, Najeriya.
To mun gode Sani Rigacikun. Bari mu tafi Lagos daga Kaduna. Wane ne a Lagos? Hello. Hello.
Ina jinka.
To ka rage ƙarar rediyonka. Wane ne a Lagos? Lafiya lawa ke magana?
Ya aiki.
Lafiya lawa ke magana?
Aiki da wadiya ko?
Rediyonka ta hana mu ji ka ai.
Me yasa wai tun ba yau da ina kira ku bana samun ku?
To yanzu ka faɗa mana ra'ayinka, yanzu ka samu, ai zaka ci gaba da samu, Allah shi. Me ra'ayinka akan maganar Boko Haram da ake tsammani?
Abin da nake so ba. Buhari, Allah ya kawo bashi mulki lafiya lawa.
To mun gode kwarai. Ba wannan muke magana, muna magana ne akan Boko Haram da maganar da ake sa ran cewa ta tafi sai kuma gashi an kai Harija. Assalamu alaikum Ibadan. Wane ne a Ibadan?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina Malika dan PDG mazauni kala ake ne kala jami Ibadan.
To malam Mani, menene ra'ayinka? Boko Haram ana tsammanin ta an ci karfin su sai gashi an kai Harija.
Wannan shugaban sojoji wanda ke shiga kafafen labaru yana tafa bato yana maganganu.
Wa kenan?
Cewa wannan shugaban
sojoji to
wanda ke shiga kafafen labaru yana faɗin wannan abu an ƙalubi, ya dace a bari ƴan jarida su ke sauri su zo su ga meye ake faruwa, kuma mutane bayani.
To mun gode kwarai da ra'ayinka. Bari mu tafi Taraba. Assalamu alaikum mutanen Taraba.
Alaikum salam.
To wake magana?
Sunana Yakubu daga karamin hukumar Wukari jihar Taraba.
To Yakubu, menene ra'ayinka game da maganar Boko Haram da harin da aka kai jiya?
Boko Haram da insha Allah ta zo ƙarshe, domin da ta ce haka yanzu mun nan samu sauki, dama ko ta kare lokaci da yawa. Duk abin da ya samu da gaggawa wurin karewar shi a hankali. Yanzu ƙarshen su ne ya zo kike tafiya insha Allah.
To mun gode kwarai.
Mulki ta koma ya yi titi shi kenan, tun wannan da za a yi tsoron insha Allah.
To mun gode kwarai, sai Allah ya kai mu wani lokaci. Kar a manta dai muna magana akan Boko Haram da harin da aka yi jiya, bayan ana tsammanin sun tafi ko an ci karfin su. Assalamu alaikum, wane ne a Gombe?
Alaikum salam, Malam Media Kumo.
Wane Kumo?
Malam Media Kumo.
Malam, to malam barka da warhaka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina ina ganin dama wannan mutane sun riga da sun shiga wannan korafin da kuma sun shiga.
To Redwan ka sai dai tana ƙara. To mun gode da ra'ayinka. Sannan kar a manta, kamar yadda na ce, ana tsammanin an ce ƙarfin Boko Haram sai gashi jiya an kai hari a Maiduguri. Menene ra'ayinku? Bari mu je Azare. Wane ne a Azare, jihar Bauchi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Muhammad Kudi ne ga Azare.
To Muhammad, ya menene ra'ayinka? Barka dai.
Ni ra'ayina akan wannan al'amari, gaskiya kawai mutane su zaki da addu'a.
To to mun gode kwarai. Bari mu tafi Nasarawa. Hello, wane ne a Nasarawa?
Abdulkadir ne daga Nasarawa.
To Abdulkadir, menene ra'ayinka game da maganar harin jiya?
Wanda ke zana a kamfanin Rizi Lafiya.
To mun gode kwarai.
Allah bai sa na samu kama abin da na so sai yau.
To muna magana, ka ji maganar da muke na maganar ra'ayi akan harin da aka kai na Boko Haram jiya. To ina gaba yauwa. To menene ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya wannan ababen da Boko Haram suke, to mu har yanzu ne ba mu gane manufansu akan wannan al'amura ba.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu tafi jihar Niger. Wane ne a Niger?
Ibrahim mai wankin hula daga nan jihar Niger, mai gode a Akimba.
To Ibrahim na Akimba, muna jinka.
Lalle ra'ayina akan Boko Haram, insha Allah Boko Haram ta kudu zuwa ƙarshe. Albarka addu'a.
Eh. To mun gode kwarai da wannan ra'ayina.
Ka sakar kai madam.
Madalla. To kar dai a manta muna magana ne akan Boko Haram da harin da aka kai jiya bayan mutane suna tsammanin an gama da abun. Ah bari mu je Wukari. Wane ne a Wukari?
Ni ne Edace ne daga Wukari.
Eh kace Elisha?
Edace.
To Edace. To muna jin ka Edace daga Wukari.
Eh wallahi ga mika na faru da magana mu mai dukure ne kamata. Sojojin aka ba su makamin da suke nema wanda ya kamata su yi aiki shi sosai haka, to garin su tura musu makamin da ya kamata su samu karfin da su mun aiki sosai haka. Nagode.
To madalla da ce daga Wukari da wayarka, kuma muka kammala wayar wannan lokaci, sai kuma lokaci za mu sake wayar ku, mu sake jin ra'ayinku. Mun gode kwarai. Yanzu kuma bari mu bi Murtala Faruk na san yana da jin takaitattun labarai amma daga cikin Najeriya.
Wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na kasar Spain Alvaro Morata ya nutsar da tsohon club dinsa na Real Madrid sa'ad da ya saka kwallo a ragal Madrid din, abinda ya baiwa sabon club dinsa na Juventus ta kasar Italia damar kaiwa a wasan karshe ta gasar cin kofin zakarun Turai wato Champions League. Juventus din ta ziyarci Madrid bayan da a wasan su na semi-final na farko take kan gaba da ci 2-1, inda a minti na 23 na wasan su na biyu a jiya Laraba Cristiano Ronaldo ya daidaice sa'ad da ya sakawa Madrid din kwallo ta hanyar bugun penalty. To amma kwallon da Morata din ya jefa ta sauya lamarin, inda kuma ta baiwa Juventus din nasara da ci 3-2 a baki daya. Wannan dai ya karya lagon Madrid din na kare kofin na zakarun Turai wanda ita ce ta lashe shi a bara. Juventus din ko za ta kara ne da Barcelona ta kasar Spain a wasan karshe ta gasar, wacce ita ko ta yi galaba akan Bayern Munich ta kasar Jamus da ci 5-2 a wasanni biyu na semi-final. Za a ko buga wasan na karshe ne a filin wasa na Olympia da ke birnin Berlin ta kasar Jamus a ranar 6 ga watan Yuni nan mai zuwa. A nahiyar Afrika kuma kasar Cote d'Ivoire ta kori ministan ta na wasanni Albin Lokbonon a daidai lokacin da take ci gaba da bincike akan matsalar kin biyan ƴan wasan kasar haƙoƙinsu bayan da suka yi nasarar lashe kofin nahiyar Afrika na shekara ta 2015. An sami Lokbonon da hannu a dogon tsaikon da aka samu na biyan ƴan wasan da jami'ansu, duk da cewa tuni da gwamnatin kasar ta aminta da biyan nasu. Tsaikon da aka samu ko ya haifar da shakku a zukatan wasu ƴan wasan kasar da ma mai horar da su, abinda kuma ya haifar da tankiya tsakanin ma'aikatar wasanni da hukumar kwallon kasar har suka soma zargin juna. To sai dai kafin korar ministan, sai da gwamnatin kasar ta sallami daraktan Baitul Malin kasar Patrick Yapi, yayin da kuma yanzu haka ake ci gaba da gudanar da bincike. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin shekaru 1970 aka kafa kungiyar ta'addanci ta Haqqani da ke auna hare-haren ta kan kasashen waje da kuma jami'an tsaron Afghanistan. Kungiyar ce ke da alhakin kai munanan hare-hare waɗanda suka hada da kai hari kan ofishin jakadancin Amurka a Kabul da shalkwatar jami'an tsaron ƙasa da ƙasa waɗanda ke ba da taimako. A baya ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi tayin ba da tukuicin kuɗi da suka kai har dala Amurka miliyan 5 akan samun bayanan babban jagoran kungiyar Sirajuddin Haqqani, wanda ake nema dangane da harin da aka kai a watan Janairun shekarar 2008 a wani otal mai suna Serena a Kabul, wanda ya yi sanadiyar kisan wasu 'yan Amurka da kuma wasu mutane 5. Yanzu shirin ba da tukuicin ya ƙara yawan kuɗin har zuwa dala Amurka miliyan 10. Ana kyauta zaton ya ɓoye a yankin da hukumomi ke kula da shi a Pakistan. Sirajuddin Haqqani kusan shekarunsa 41 ne, kuma dogo ne mai kimanin santimita 170. Nauyin shi ya kai kilogram 68. Fari ne shi da bakar suma, kuma ana kiran shi Siraj Haqqani ko Khalifa. Shirin ba da tukuicin ya yi wani sabon tayin kuɗin da suka kai har dala Amurka miliyan 5 akan kowane shugabannin ƙungiyar Haqqani waɗanda ake nema domin aikata ta'addanci. Aziz Hakani na da kusan shekaru 26 da haihuwa, kuma dan uwansa Rajuddin ne, yana da hannu wajen tsara harkokin kungiyar waɗanda suka hada da kai harharanta kan iyakoki. Yana kuma taka muhimmiyar rawa a ayyukan kungiyar Hakani a Kabul da kuma manyan harhare a Afghanistan. Kawun Sirajuddin wato Khalil al-Rahman babban mamba ne na kungiyar Hakani kuma ya ba kungiyar Taliban kudade waɗanda ke da alaka da ayyukan ta'addancin Al-Qaida. Kuma shike kula da tsare mutanen da kungiyar Hakani da manyan Taliban suka kama suka kuma tsare suke garkuwa da su. Shekarunsa kusan 48 kuma yana amfani da lakabin Khalil Hakani da Khalil Ahmad Hakani. Yaya Hakani kanan matar Sirajuddin yana da hannu cikin ayyuka da samar da kudade da kuma farfagandar kungiyar. Kuma ya taba yi wa kungiyar aiki a matsayin shugaba mai mulkin kama karya a lokacin da babban jagoran kungiyar Hakani baya nan. Shekarunsa kusan 32 kuma ya ba komandan kungiyar Hakani da ta Al-Qaida kudi. Abdurra'uf shine shugaban da ke kula da harharan kunar bakin wake kuma shine komandan kungiyar lardin Kabul da sauran lardin arewacin kasar kuma yana da kusan shekaru 44 kuma shike kula da horas da ƴan kungiyar sanin makamai yayin da waɗanda ke karkashin horansa suka hallaka ƴan Afghanistan 16 waɗanda suka hada da kananan yara 6 a harin da suka kai kan ofishin jakadancin Amurka a shekarar 2011. Yana yawaita amfani da lakabin Qari Zakir. Amurka na bada tabbacin bincika dukkan rahotannin da aka bada kuma za ta boye sirrin duk wanda ya bada bayanan idan ya zama wajibi. Amurka a shirye take ta canza ma wanda ya bada bayanan wurin zama. A saboda haka duk wanda yake da bayanin ɗaya daga cikin mutanen da ake nema ya tuntubi ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da shi ko kuma ta hanyar internet akan www.rewardforjustice.net ko a aika sakon email zuwa ga info@rewardforjustice.net ko kuma ana iya kiran layin waya kai tsaye akan 1-800-877-3927. Waɗanda ke Afghanistan kuma suna iya kiran 0-700-1-800-600-000. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To Maryam Dauda kuwa ta shirya tsaf don kawo mana labarai amma a takaice.
An sake hango wani jirgin ruwa dankare da bakin haure da ake zato waɗanda aka yi fasakaurin su ne a kusa da gabar tekun ƙasar Thailand. Kungiyar da ke kula da harkokin kokauran mutane a duniya ta tabbatar wa muryar Amurka yau Alhamis cewa an gano jirgin ko da yake ba a tantance ko a ina jirgin yake ba ko yana cikin ruwan Thailand ne ko kuma yana na ƙasar Malaysia. A wata hira da muryar Amurka wani jami'in sojan Thailand Colonel Bonjard Manvej ya ce jirgin yana wuri mai nisan mil 8 daga tsibirin Langkawi na ƙasar Malaysia. Wanda hakan ke nuni da cewa jirgin yana cikin yankin Malaysia ne. Sai dai jami'an Malaysia sun musanta hakan, sun dage akan cewa jirgin yana yankin Thailand.
To muna godiya Maryam, kafin mu sallama bari mu mika sakon taya murna wanda ga iyalan Alhaji Aliyu Harande, murnar auren ƴaƴansa ko kuma ƴaƴansa wanda za a yi Malam Jamilu Usman da kuma amaryarsa Aisha Dauda da kuma Dr. Nura Usman da amaryarsa Jamila Sulaiman wanda za a daura a gobe Juma'a 15 ga watan nan a masallacin Talex dake Tudun Jukun Azaria da kuma iyalan gidan Alhaji Bala T Yaldu babban sakataren ilimi na jihar Kebbi da na Alhaji Sani Umar Yaldu da kuma Alhaji Soja Yaldu wanda su ma ƴaƴansu ne za a daura ma'auren Yazidu Bala T Yaldu da kuma Hamida Sani Yaldu wanda za a daura ranar Asabar 16 ga wata in Allah ya kai mu wannan wata da muke ciki a masallaci na Central Mosque a gwadan gwaji Locus a jihar Kebbi. Allah ya bada zaman lafiya gaba daya. A haka shirin dare ya kammala sai kuma Julie da ta bada umarnin shirin. Akwai Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa. Sai injiniyan mu na yau wato Jona. Hadda Sarfilu a can baya Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah shi tabbatar mana da alkhairin sa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.